kamar yadda muka fara bayani a jiya, yakin Uhud yaki ne da fiyayyen halitta yayi, amma yayi shi ne a matsayin self defense, wato kare kai a dukkan dokokin duniya. Kare kan dan adam mafi kankanta halal ne, duk inda bala'i ya tunkari mutum self defense halal ne. Ko jami'an tsaro da ba a ba su ikon harbi ban ana tarzo ba, idan ka haura musu zaka halaka su, don su kare kan suna iya aiki da bindiga su harbi ko ba sa yi? Na san akwai jami'an tsaro anan. Wannan kuma dokar a duk duniya ada aiki da ita. Sofiyayyen halitta yana zaune a garin Madina, ya bar mahaifarsa ta Makka saboda tsangwama da kiyayya, yayi tafiya da kafa da akan dabba na sama da kilomita 400 a cikin Sahara don ya koma garin Madina ya bauta wa Allah. A haka aka biyo shi, kuma aka ce garin Madina ma ba za ka zauna lafiya ba. Yana garin Madina sai aka ce ai ga Abu Sufyan ya ɗauko sojoji Quraishawa mushrikai daga Makka suna zuwa Madina su yaƙe ka. Fiyayyen halitta ya tara sahabbai da gaggawa yana neman shawarin su. Suka ba shawari kala-kala, daga ƙarshe ɗauki shawarar matasa cewa aje bayan gari a kare su, kar mu bari su shigo cikin gari, suka shigo gari za su kashe mana mata da yara. So da haka mu je bayan gari mu tare su. Shine sai aka fita bayan gari. Yaƙin Uhud an yi shi ne don kare kai, ba a je tsokana ba. Mafiya yawa in ka ga fiyayyen halitta ya fita yaƙi, dalilai ɗaya ne daga cikin uku. Na farko, ko a karya zalunci. Na biyu, ko self defense ne a kare kai. Ko na uku, wasu jama'a ne masu rauni ake azabtar da su, sai aka je don a kwato su daga hannun azzaluman da ke azabtar da su. Waɗannan su ne manyan dalilan da yasa yake yaƙi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Tayyib. Yaƙin Uhud an yi shi ne a watan Shawwal, ranar 7 ga Shawwal, hijira na da shekara 3. A yau idan ka yi lissafi yaƙin Uhud a irgena hijira, yaƙin an yi shi shekara 1443 da suka wuce, shi ne shekarun yaƙin Uhud. Mafhum? Tayyib. Idan kuma ka ɗauki irgena Gregorian, mai irge daga January zuwa December, yaƙin Uhud an yi shi zaka ce ranar 29 ga wata? Na'am, ranar 23 ga watan me? Ga watan March, shekara ta nawa? Shekara ta 625. Shi kuma in ka ɗauki irgen za ka ga yau yaƙin an yi shi shekara 1400 da suka wuce. Kaga a hijira shekara 1443 da suka wuce, akwai bambancin shekara 43. Saboda kwanakin da ke cikin hijira daga Al-Muharram zuwa Zulhijja bai kai adadin kwanakin da ke cikin January zuwa ga December ba. Ce sa fiyayyen halitta salasalaf da ya shekara 63 a duniya, wannan irgen hijira ne. Amma an kan canja shekarunsa daga January zuwa December, shekara 61 da kadan yayi a duniya ya koma zuwa ga Allah. So 63 ba a irgen Gregorian ba ne, a irgen hijira ne. Ce sa yau idan kana cewa wai ka yi shekara 60, in an koma hijira shekaran ka 62 ne. Kuma asali musulunci duk maganar da ake maka addinance da wannan Al-Muharram zuwa Zulhijja ake maka, in dai addini ne yake maka magana da wannan girgi yake maka magana. Saboda shi ne tabbas, shi ne ana ganin wata ta kama, in ta kare wata ta fito sai a ce ana girge. Amma wannan daga January zuwa December, ai haka kawai kake ga kwanakin haka, hakikata haka suke tsaye waje daya. 30 days of September ko April, June and November, all dress up, 31 except February, ba haka ake aka haddace ba? Amma wannan kirge kuma da yake na zahiri, sai ana kula da wata, wani ya zo ya yi 29, wani ya yi 30 days. So me ke faruwa, kamar yadda jiya na faɗa, in mun yi lissafi zuwa yau 4 ga Ramadan, hijira shekara ta 1446, za mu samu yaƙin Uhud an yi shi shekara 799682 yau, jiya da 81. Yau kuma da kwanaki zai zama ya yi kwana 799682, shi ne aini kiyasta kwanakin da aka yi na yaƙin Uhud zuwa yau. Yaƙin Uhud fiyayyen halitta ya fita ne da sahabbai 300 da 'yan kai. Adadin 'yan kai ɗin alƙaluma sun saba, amma da yana tsakanin 330 zuwa 370. Shi kuma Abu Sufyan da ya kawo yaƙi tun daga garin Makka ya zo da sojoji 300,000. Sahabbai nawa muka ce? Afuwan, 700. 730 zuwa 770. Kar adadin Badar ya ɗauke ni. 730 zuwa 770. Su kuma wanda suka zo yaƙansa ƙarƙashin jagorancin Abu Sufyan, adadinsu daga mutum 300,000 ne zuwa 370,000. so da haka za ka ga adadin su ya ninka adadin fiyayyen halitta da sahabbai akalla kaman za mu ce sau uku. To a wannan hali fiyayyen halitta gabanin yaje da sahabbai an masa bushara za su yi nasara matukar sun rike Allah. Suka rike Allah suka je suna zuwa filin daga aka fara yaƙi sai suka fara nasara akan waɗanda suka zo su yaƙe su har gidansu har suka kashe manya-manyan jagororinsu mutum bakwai a wata riwaya ma mutum takwas. Me ke faruwa a lokacin sai su mushrikai suka yi ta yara kenan suka ci ta kare suka fita a guje har ya kai mata suna bayan gari suna kallon suna dariya ana kai ne shi a cewa ni Allah ya isa ban yabe ba ni ba ni ne shi ba irin ana izgili din nan. To a lokacin da za a fara yaƙi fiyayyen halitta ya iya strategy na yaƙi sai ware wasu mutane mutum nawa na'am wata riwaya 70 wata riwaya 50 sai ce su hau kan dutse su zauna karkashin jagorancin Abdullahi ibn Jubair sai ce ko muna yaƙi muna nasara ko ana nasara akan mu ku zauna a wurin nan kar ku kuskura ku sauko ko me yake faruwa kada a sauko a kowane hali kar ma ku kama da dauki ko me yake faruwa kawai ku tabbatar da cewa ku kun zauna a wurin. Suka ce to ana fara yaki aka fara nasara akan mushrikai da suka kawo yaki me yake faruwa sai aka fara tara ganima ana fara tarawa sai wasu suka ce a cikin su a lokacin a cikin sahabbai da suka je akwai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da kuma waɗanda ya hura kunnensu shi kuma daman shi ne shugaban munafukan duk duniya kuma har yau ya mutu tenuwarsa tana aiki duk wani wanda ka same shi da burbuɗin munafurci sai ka samu mai iya yiwa ya haɗa jini da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul in dai munafiki ne shi har a yanzu yana tenuwa shi ya mutu amma tenuwarsa ba ta ƙare ba wato mutum ne da yake irin professional munafiki ne irin top class munafiki na hakika kowane mutum ya saida zai tunkare shi in yazo zai tunkare ka sai ya fahimci ina ne weak point dinka sannan zai tunkare ka yadda zai zo samu wane da yadda zai je wajen wane kowa ya saida zai tunkare shi sai ya ce kawai ya ce mutanen sa da suka ce kai ana yaki a cikin mu zo mu dabi ganima ai wannan ana mana batsanul aswad ne go wato direct translation bakin ciki ake mana in ba shaydan ba ai ita ganima kin an tara ba duk wanda yi ba tasa bane hadawa ake wuri da araba amma saboda sharrin shaydan da iya munafurci Ubay ibn Salul sai je yace kai a sauka shugaban su Abdullahi ibn Jubair yace a an ce a kowane hali fiyen halitta ce kada mu sauka sai wasu suka yi tawaye wallahi sai suka sauka suka ce za su dabi ganima kaga an saba umurnin fiyen halitta dalilin wannan sai al'amari kuma ya rikici a filin daga gaba daya duk wata nasarar da aka fara sai ta juya completely wannan ke bayyana saba umurnin fiyen halitta har a yau yana jefa al'umma cikin bala'i yi wa fiyayyen halitta kunnan uwar shegu ko karantarwarsa har a yau yana kwashe albarka a rayuwar dan adam. Me ke faruwa wasu suka sauka sai yan tsirari kaɗan suka saurari radiyallahu anhu kan dutse a lokacin Khalid ibn Walid bai musulunta ba sai ya kwantan bauna saboda shi asalin komanda ne na hakika gabanin ya musulunta ya wahalar da musulmai sai ya kwantan bauna kawai kan dutse sai ya je kawai sai ya haura wa sahabban da suka bi umurni na kin sauka a wurin suka yi shahada a wurin aka samu Hamza ibn Abdul Muttalib babban fiyayyen halitta baffan sai ya shahada Mus'ab ibn Umair awwal sufara'il Islam ya yi shahada shugaban su Abdullahi ibn Jubair a wurin ya yi shahada dutse yakin Uhud wajen dutse ne akwai dutse shine dutsen Uhud da manzon Allah ya ce dutsen yana son mu kuma asali dutse ne daga aljanna sahabbai da dama suka yi shahada kabarin su yana nan a wurin suna kwance a lokacin ahlu badr wanda mutanen badr da annabi yayyabo gare su Allah yayyabo gare su a ayoyi da dama hadisai da dama a magana mafi inganci sama da 40 suka yi shahada a wurin nasara ta koma ga mushrikai abokanan gaban fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin shi ne wasu sahabbai suka firgita suka tafi za su gudu waɗanda suka tsaya ba su gudu ba akwai Abubakar akwai Umar akwai Aliyu dun Abi Talib radiyallahu anhu suna tare da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su gudu ba su a lokacin akwai Talha ibn Ubaidullah fiyayyen halitta har ya zama shi in ana yaki daga gaba yake why leaders are leading from the front. Sai yan halitta da shi ake koma yana cikin filin daga har mushrikai suka masa kwantam bauna. Yana kan dabba aka jefo da shi kasa. Tubunan Ubaidullah da Aram mai kira sunansa sai ya gafe yin halitta a tsakanin mushrikai a ƙasa, an karya masa haƙoransa, an sa ƙarfi a bakinsa, da ƙarfi aka tumboke haƙora a bakin yin halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Talha Tubunan Ubaidullah ya ce ban san lokacin da na firgita ba da na gafe yan halitta bainar mushrikin, ya ce haka na sauko na ɗauke shi na fita da shi, ya ce ana sara ana yankan jikina amma haka na ɗauki fiyayyen halitta, ya ce yadda shaho yake ɗaukar ɗan kaza haka na ɗauki fiyayyen halitta, saboda hankalina ya tashi ina ga ibn ɗauke shi ba za su yi halaka shi sallallahu alaihi wa sallam. Da wannan ake masa kirari faqru yawmi uhudin, wato shine shafar ranar Uhud, ana ce masa zu ash-shahadatayn, wanda ya shahada guda biyu, ana ce masa ash-shahidul hayy, wato shahidi ne kuma rayayye ne, saboda irin abin da ya filin daga na kubutar da fiyayyen haditha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sahabbai sun ga jarrabawa, an rasa manyan sahabbai, shi yasa Allah ta'ala yake cewa laqad sadaqa Allahu laqad sadaqakum wa'adahu ittafusunahu bi'izni, haqiqa Allah ya cika alƙawarin da ya muku, Allah ta'ala bai sa an yi nasara akan ku ba, ya cika muku alƙawarin da ya muku, kuna yin nasara, wasu suka saba umarnin da aka ba su, daga nan aka yi nasara a kansu. Wannan shine dalilin saukar ayar, suna cewa me yasa ba mu yi nasara ba, an ce za mu yi, Allah ya ce ai an ba ku nasara kuka saba umarni, kuma daman sharadin nasara a wurin Allah shine in kun bi umarni. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa Allah ta'ala haƙiƙa ya cika muku alƙawarin da ya muku, shi Allah bai warware alƙawari ba. Wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu ittahusunahum bi'izni, in muka dauki wa laqadi ta haƙi, wato karfafawa muakkadat guda uku Allah yayi, asalin maganar shine wallahi laqadi, akwai ismul jalala al muqaddar, sai ka ce wallahi, ga lamun litawkid, ga qadi litahqiq, wallahi laqadi sadaqakumullahu, Allah yayi gaskiya, ai fi wa'adihi, a cikin alƙawarin da ya muku na za ku yi nasara, kuma ya ba ku nasara da alƙawari. Iz a lokacin da tahussunahum bi izni, tahussunahum shine alqatl ash-shadid, lokacin da kuka haura musu kuka fara nasara a kansu, gabar da yamma kudu da arewa, bi iznihi da izininsa, shine ta ko ina kuka haura musu, don me? Don ku kuna self defense ne, su suka zo gidanku su fara kaku, kuma an ba ku daman yin self defense. Wannan tahussunahum shine da kuka je filin daga ba fa tsoron su, kawai sun fito kun fito, shine ittahusunahum bi iznihi, da izinin Allah, ai da taimakonsa. Kuma Allah ta'ala haka yake karantar da mu cewa a ka'ida na addini, an karantar da mu musulmai kada mu riƙa begen yaki, cewa ba daidai bane ka ce Allah ya sa a yi yaki, addini bai karantar da mu haka ba, abinda aka karantar da mu yaki ba abin fata bane. Ka je ka ga abin da ke faruwa a Gaza, ka je Yemen ka ga abin da ke faruwa a Yemen, ka je ka ga yadda aka mai da kasar Syria, ka je ka ga abin da ya faru a Libya, ka je Ukraine ka ga yadda kasar Ukraine ta koma, yaki ba abin fata, je ka ga abin da ya faru a Afghanistan. Shi yasa asali yaki, ɗabi'ar dan adam mai cikakken hankali yana kin yaki. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, kamar yadda yake Baqara aya ta 216 kenan. Allah yace an rubuta muku, an wajabta muku yaki, amma abin ki ne gare ku. Kuma fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata gare shi, na cikin wasiyyar da ya mana shine mu daina fatan yin yaki, mu daina fatan ayi yaki, cewa la tatamannaw liqa al adu fa idza laqitumuhum fathbutu, hadisin yana Bukhari, hadisi na 326 manzo Allah yake cewa kar ku rika yin begen haduwa da abokanan gaba amma in suka haura muku to ku toge kar ku ji tsoro so a kaida ba daidai bane kace Allah ya sa ayi yaki ko ayi muka ce Allah ya sa ayi tashin hankali ba daidai bane wannan babu abin da yake zaman lafiya zaman lafiya yafi zama dan sarki in aka yaki a mafiya yawan lokaci yana zama sai a condition na necessity babu any other option sai wannan amma in ba haka ba ai musulunci yafi bunƙasa da zaman lafiya akan yaki kasar da tafi kowanne yawan musulmai a duniya ita ce Indonesia har musulunci ya mamaye ta babu wanda yaje koda da reza koda da allura dan ya yaki tsagwaran sakon gaskiya ne na Qur'ani ya isa Qur'ani da aka kawo Afirka ya zo Sudan ya shigo Chad ya shigo Nigeria bayan wafatin fiyayen halitta da kasar shekara 100 ai sakon gaskiya ya kawo shi ba yaki ba mafhum tayyib da haka idza tahsunahum lokacin da kuke yaki da su alqatlu shadid an hana mu begen yaki amma in ya zama dole kuma ya zama karkashin umurnin Allah ne to kada ku ji tsoro saboda me saboda kowa rai da yake da shi babu mai rai bi ku da su sannan ku in Allah ta'ala idza za ku je aljanna ne an-nasr aw ash-shahada su kuma ba nan za su je ba arma kana da aya da yake ba mu misali da za ki maka mu fahimci wannan saboda garanci lokaci ko da kwaya daya ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون سورة النساء آية 104 الله تعالى ce kar ku rika fadayi neman abokanan gaba da za ku yaki da su wasu jama'a amma dai ku sani in yakin yazo ba ku neme shi ba so ku sani cewa idan ku kuna jin radadin yanka ko suka ko harbi to su ma suna jin wannan radadi da sannan ku kuna da bege a wurin Allah abinda su ba su da bege shine aljanna don haka ittahusunahum bi'izni hatta idza fashiltum ha lokacin da kuka saba umurni sai aka samu fashiltum sai kuka ji tsoro sai kwarjinin ku ya tafi shine fashiltum lokacin da kuka saba umurni sai kuka yi me kuka ji tsoro sai kwarjinin ku ya tafi shine fashiltum watanaza'tum fil amr kuka yi alkhusuma wal ikhtilaf alkhusuma shine jayayya kuka saba da juna karkashin jagorancin Abdullahi ibn Jubair da yace kar ku sauka kuka sauka kuka saba umurni saboda dalilin khusuma wato khusuma kuma da sabani da bai da amfani dalilin wannan sai kuma yaki ya dawo kanku maimakon kuna nasara wannan ma Qur'ani wurare da dama ya mana wasiya akan mu rika gudan waɗannan al'amura da suka safi jayayya ko abin da ya kama da haka ara ma zaka ba mu misali ko baya daya suratul anfal kenan ko aya ta 46 ko anfal 46 haka ne Allah ta'ala yace atiullaha fi wa Allah da manzonsa biyayya sai yace wala tanazahu kaga tanaza'atum din kenan fatafshalu fashiltum kenan wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum sai kwarjinin ku ya tafi in kuka yi ta sabani da juna kwarjini yana tafiya shine irin halin mu yanzu a Najeriya duk abin da ya shafi al'umma babu murya daya shugaban musulman mu a Najeriya shine mai alfarma Alhaji Dr. Muhammad Sa'ad Abubakar Bisat Allah ya kara masa lafiya da jagoranci da tsawon kwana idan yau zai bada umurni wani zai ce ba zai bi umurnin ba wani ma abinda zai sha'awa shine a ce ba mai alfarma ne jagora ba kuma ya san fa shi in ba shi bane shi ba zai zama jagoran ba shi ba zai zama ba yi da alaka da shi ta kowane bangare amma in ba haka ba yadda Allah ya bamu shugabanci nasa in yayi daidai mu goyi bayansa in yayi kuskure mu je mu masa nasiha wallahi da za mu rike shugabancin mu yi biyayya ta bangaren inda aka dace inda aka yi kuskure mu yi nasiha fi sabilillahi da matsala dewa da muke ciki za mu fita a cikinta amma al'umma yanzu mun zama li kulli jama'atin imamun walakinnal jami'a bila imamin shine halin da ake ciki yau sai zama mun rasa farjinin mu. Ga matsaloli sun mana yawa a Najeriya, sun yawa arewacin Najeriya. Matsalan ƴaƴan mu ba sa makaranta, sama da yara ana ga miliyan 10 arewa ba sa makaranta. Saban Allah ya yi yawa, tarbiyya ta lalace, crime sun yi yawa, kashe-kashen rayuka, ta'addanci ya yi yawa, satar mutane ya yi yawa, duka a cikin al'ummar mu. Ba mu da tunani a lokacin da kasa irin Saudiya ke budgetin 40 billion USD don gina artificial intelligence a je a yi bincike, mu har yanzu muna debate ne akan yaya za mu magance yaran mu da ba sa makaranta. Muna debate har a yanzu ya za a samu azumin da abincin da za a ci a watan Ramadana, mutane suna cikin kunci. Har yanzu muna tunanin ya za mu yi dealing da out of school children, haka muke ciki har yanzu a arewa. Saboda rashin biyayya ga shugabanci da kuma ƙarancin ba wa shugabanci muhimmanci. Duk duniya in za a yi nasara a riƙa damuwa da al'amarin shugabanci, ya zama duk shugabanci muna ƙoƙarin mutane kwarai ke yinsa. In aka bar shugabanci a hannun na banza, to ba a nasara. Wannan wajibi ne mu kiyaye ƙa'ida, mu tabbatar da cewa muna ba wa ishu na leadership muhimmanci. Ko kansila kar a zaɓi mutumin banza, saboda shugabanci ne. In za a bada wani sarki ya rasu, za a nada sarki, a duba sarki mai nagarta, mutumin kwarai, bawan Allah, wanda ya san addini, ya san rayuwa, a bashi duk abin da za a yi. Ko shugabancin kasuwa za a yi, a duba wani mai riƙon amana, mai gaskiya, bawan Allah. Mu riƙa bawa na kwarai, mu ga yadda al'amari zai canja. Amma ba za ka ɗauki shugabanci ka sa kansila ko shugaban kasuwa ko wani dagaci wanda shi kwata-kwata bai ma damu da Allah ba, kuma ka ce al'umma za ta gyaru, ai ba zai yi ba. Bai zai taɓa yiwuwa ba. Shi yasa manzon Allah daga cikin addu'arsa, Allah karka shugabantar a kanmu wanda baya tsoronka kuma baya tausayinmu. Duk shugaban da bai tsoron Allah bai tausayin Allah, to an shiga uku. Rayuwa kullum sai a ce gara jiya da yau, kuma kowa zatansa gobe sai ta fi yau muni. Mun waye gari al'amarin arewa gaba ɗaya abun tausayi. Sama da shekara 70 abun da muke ciki har yanzu ba fita ba. Kullum a kansa muke magana. Allah ya ji kansa adadin gure ce, jahilci ya ci lakar mu duk, ya sa mana ankwa har wuya, bakunan mu ya sa takunkumi, ba zalaka sai sharholiya, wagga al'umma mai za ta wu a cikin zarafofin duniya. Ya ce kai Bahaushe ba shi da zuciya, za ya sha kunya nan duniya. Mu dai haƙƙin mu gaya muku, ko ku karɓa ko ku yi dariya, dariyar ku takan zam kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya. Gaskiya ba ta neman ado ko na zaƙin muryar zabiya, ƙarya ne mai launi bakwai, ga fari da baƙi, ga rawaya, ga kore, ga kuma algashi, toka-toka da ja sun garwaya. Ya ce matukar arewa da karuwai, 'yan Daudu da su da magajiya da samari masu ruwan kudi, matukar 'ya'yanmu suna bara titi da loko-lokon Najeriya, Allah ba ku mu samu abun miya. Ya ce matukar muna wannan, ba za mu ci gaba ba. Shekara 70 da yankai har yanzu muna ciki, kuma su ne maganganun. Muna cikin matsala, manya-manyan matsaloli, amma sai a yi wata guda ana debate, sati guda ana debate akan wani mawaki, akan mawaki, a mawakin wani iya neman budurwa ce, a yi sun yi fim kaza, a yi ta debate. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma ana cewa wala tanaza'u fatafshalu, hatta al'amarin addini ba a so a zauna a yi ta musu, ya wuce gona da iri, balle al'amarin da yake ba zai amfane ku da komai ba. Allah ta'ala shi samu wanye lafiya, Allah ta'ala shi ba mu mafita. Amma matsalolin arewa muna da aiki a gaba. Wallahi shekara 10 ya fi yau, shekara 30 ya fi shekara ya fi yau, shekara 40 ya fi yau. A ɓangaren tarbiyya mun fi, ɓangaren nagarta mun fi, ɓangaren rufin asiri mun fi, ɓangaren komai. Duk duniya ana ci gaba, mu muna ƙara koma baya a addinan can baya, saboda mun fi iyayenmu karatu, amma wallahi sun fi mu bautan Allah, kuma iyayenmu sun fi mu nagarta, kakanninmu sun fi mu nagarta, karatunmu ka fi su, amma wallahi ba mu fi su nagarta ba. Dattakun babanka da mamarka ba za ka iya yi ba. Zumuncinsu da tausayinsu da juriyarsu da tsantseninsu da jaruntarsu ba za ka iya yi ba. So me muke yi na ci gaba? Allah shi samu wanye lafiya. Don haka hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr, kuka yi sabani cikin umurin da aka baku, wa asaitum min ba'di ma arakum ma fi'lun, wa asaitum din nan asali wa asaitumur rasula ne. Sai aka goge maf'ulun bihi, don magana tana da nauyi a ce kun saba wa manzon Allah, saboda ladabi na magana da sahabbai, saboda nagartarsu ta yi wa kurakuransu fintin kau, nagartar ta yi wa kurakuran mai fintin kau. Sai Allah ya musu kara a magana, sai ya ce wa asaitum, saboda babu daɗi a cewa wasu daga cikinsu su yi kuskure ɗan kaɗan a musu dukka kuɗin goro. Sai aka ce wa asaitum min ba'di ma arakum, bayan Allah ya nuna muku ma tuhibbuna, abinda kuke so na ganima din nan kun riga kun ganta, za ku diba har an fara diba, kuma sai ya ke da akan ku. Sai Allah ya ce minkum may yuridu dunya wa asaitu min ba'di ma araakum ma tuhibbuna, akwai fa'ida ilmiya muhimmiya. Malamai suka ce laifin da yafi girma a wurin Allah shine laifin da aka yi wa Allah bayan ya maka ni'ima, yafi hatsari a wurin Allah akan laifin da kai baka cikin ni'ima. Idan mai kudi dalilin kudi yasa ga Allah saboda ni'imar kudi, wallahi laifin sa yafi talakan da yayi, saboda shi ya nemi ni'ima Allah ya bashi. Idan lafiyayye yayi laifi, yafi hatsari akan mara lafiya. Idan mai mulki ya zama shi yake saban Allah, talaka ne yake cewa ya gyara, to an shiga uku. Me dalili? Saboda rayuwa ta fi hatsari a wayi gari ya zama an saba wa Allah bayan ni'ima. Yafi hatsari, yafi gayyato fushin Allah akan laifin da aka gabanin ni'ima. Shi sai ce wa asaitum min ba'di ma araakum, kun samu nasara akan su, kun samu ganima sai kuka saba akan wannan, sai al'amari ya lalace. To ko a yanzu idan Allah ya maka ni'ima na mulki ko na kudi, sai ka bude chapter ta sabon Allah, to Allah zai kwashi albarkar mulkin, zai kwashi albarkan kudin, zai kwashi duk albarkar da ke tare da kai, ba su da kowace albarka. Shi yasa duk inda Allah yake kara mana albarkar lafiya, albarkar ilimi, albarkan kudi, albarkan rufin asiri, albarkan mulki, ya zama kusancin ka da Allah karuwa yake ba raguwa ba. Dan akwai bala'i, ni'ima ta karu kuma sabon Allah ya karu. Waɗanda Allah ya musu ni'ima su ya dace su kowa kusa da Allah. Sai ya ce minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu al-akhira, daga cikinku akwai wanda ke son duniya, su ne wanda suka ce a nemi ganima. Waɗanda suka fake suka shiga cikin sahabbai su ne mafi yawa munafukai. Wa minkum may yuridu al-akhira, kuma daga cikinku akwai wanda suke neman lahira, su ne mafi yawa. Abinda wanda yake karantar da mu shine, idan an ce meye priority, aulawiya kullun ya zama lahira ne ba duniya ba, wanda ya nemi lahira Allah ta'ala yana bashi gyara ala koran duniya, amma babu dama ka nemi duniya kuma a baka ala koran lahira. Amma in ka nemi lahira ana iya baka duniya. Shi yasa Abubakar, Umar, Usman, Ali, Allah ya kara musu yadda, sun nemi lahira sai Allah ya ba su ala koran duniya. Mafi yawan su multibillionaires ne. Saboda me? Saboda lahira suka nema. Amma in ka makance ka ce duniyar kake nema, kuma ko a baka duniyar a hana ka lahira, ko kai 2-0 babu duniyar babu lahirar. A duniyar kana nan kullum, sai ka nemi me zaka ci, kuma cikin sabon Allah lahira kuma wuta na jiran mutum. Ara ma kana da ayyuka da zaka ba mu, ko ka ayyuka da zaka fitar da wannan fili?
Man kana muridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman murid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mahmuman madhura.
Wannan zai zama cikin suratul Isra ko aya ta 18 da aya ta 19, suna fassara mana wannan shine cewa minkum mayuridul akhira. Abdullahi ibn Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, yace in ba dan Allah ne ya saukar da ayar nan ba, a yadda yake aka hada filin da ga, yace wallahi da ba zai da maganar ba, amma tunda Allah ne ya fara, yace to na amince, saboda yadda yake aka fito filin. Sai yace kuma thumma sarafakum anhum, sai Allah ta'ala kuma yasa kuka gudu daga gare su, liyabtaliyakum, dan ya jarrabe ku, saboda wa nabluukum bisharri wal khairi fitna, kamar yadda yake anbiya aya ta 35, kuma khalaqal mauta wal hayata liyabluukum ayyukum ahsanu amala wa huwa al azizul ghafur, suratul mulk aya ta 2, dan ya jarrabe ku. Allah yana jarraba mu a rayuwa. Idan Allah ya maka ni'ima na kudi ko lafiya ko mulki, to ka tabbatar daga ranar da ni'ima ta samu biyayya ga Allah karuwa sai ba raguwa ba. Sai yace walaqad afa ankum, sahabbai yan gata Allah ya muku afuwa. Tun ba su yi addu'a suka ce Allah ya yafe ba, Allah ya ce ya musu afuwa. Shi yasa aqida, fahimta ta inganci shine ba ma tuhumar sahabi. Duk wanda ya zamanci manzon Allah yayi imani da shi ya mutu a musulunci, dan aljanna ne. Dan Allah ya ce walaqad afa ankum, kuma ya ce wallahu bi fadlin ala almu'minina, Allah mai falala ne akan bayinsa mu'minai. Can gaba ma ya ƙara maimaita musu falalar da ya musu, ya ƙara bayani cewa Allah ta'ala ya yafe musu. Idan mun zo ƙarin kan yafiyar da ya musu, za mu ƙara bayani saboda ƙarancin lokaci.